Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadin cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karma wanda baya shine ta da mu sanadin arzikin mu shine uwa uwa.
Kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 ne a jihohi 26 a Najeriya da su fuskanci karancin abinci a wannan shekara, al'amarin da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, wato AFAN, ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance.
Da farko za mu so ka gabatar da kanka.
To sunana Jatta Faruk Rabi'u Mudi, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya, wato All Farmers Association of Nigeria, AFAN.
Wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya, a matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam?
Na farko dai gaskiya inda gizo suke sakar, abinda suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya, wannan gaskiya ne, kuma zai taba ko ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko ina kowa ya dauki matakai, amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatan mu a nan wurin, gaskiya matakan nan ana fadan su da baki, amma aiwatar da su din shine abin da muke samun matsala yake gagara. Matakan noman sosai wanda za a tallafa noma. Na farko dai muna da matsaloli, challenges kaman a bangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. To abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa hadda za mu iya bayarwa, a arewa ake noman shi, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka ajiye da aka dauke ya jawo, yanzu misali a noman ranin nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar, sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin. Ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar. Ni ina ma imani a ɗinduwoyi da na shiga akwai inda idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama, saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarinsu ya kare kenan. To waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba, gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake, yaushe za a gama shiri? Saboda haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu, kullum sai a ce ana, amma shi kuma noma yana da lokaci. Idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba, shirin ya zama na banza na wofi. Wannan shine matsalar da aka samu. Manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba. Kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati, ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin, kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci, ya kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu, a kalli ƙasar ne, domin ka tallafa manomi kawai da yunwa za ka yi, ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo. To wannan shine gaskiya da aka sami challenges, ko kuma aka sami naƙasu wanda har wannan abin za mu sake yi mana tasiri. Ba don haka ba, babu wani yanayi da Allah bai bamu ba a Najeriya da za a zo a ce a samu a cikin wannan abu. Abin takaici ne ma a faɗi Najeriya a cikin wannan, a yanayin ƙasa da Allah ya bamu, ruwa da mutanen da za su yi aikin. Saboda haka wannan shine gaskiya a takaicen taƙaicewar al'amari da ma za a.
To me zaka ce dangane da maɗuɗin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya, wato Muhammadu Buhari, ta ware don inganta aikin gonan nan, da ma kuma wanda gwamnatin Tinubu ta ware? Shin waɗannan kuɗaɗe da aka ware anya sun isa ga inda ake son su je kuwa, kuma sun yi tasiri?
To lokacin da ta aka faɗa an ba manoma, ka san wani abu ne da yake faruwa. Gwamnati idan za ta yi amfani da manoma, ko a yanzu gwamnatin gashi shi wannan minista ma ana magana akwai kudade don ko yanzu na gani ya faɗi cewa biliyan 309 aka saki daga a wannan daga kawansa zuwa yanzu to amma sai kai kallon ko abincin za a siya na biliyan 300 ai ya kamata a gan shafi saboda haka da wannan manoman ake saboda haka kuma manoma sun zama cewa duk abin da aka zo aka ce na noma ne kowa zai zo ya saka hannunsa a ciki idan aka ce yau kwariya ce aka kawo kaso na ɗan asu ba za ka taba ganin wani umba ɗan suwa idan aka ce wani abu ne na lalauyoyi ba za ka ga wani ba su ba likitoci haka kowa haka amma da an ce wani tallafin noma ne kowa zai zo da sunan manoma sai ga an tura manoman saboda mu ana ganin mu idadawa ko menene ko rashin wayarwa saboda haka kowa sai ya zo sai a kwashi abin sai a ce an ba manomi kuma babu wanda zai zo ya ce ni lauya ne a bani cewa zai manomi ne ni a bani kuma a saka sunaye ka rasa ta inda aka same su mu kuma muna zaune da sunayen manoman da manoman tunda da kasa a sama musamman misali kungiyar afan tana ita ce duk gamayyar kungiyoyin nan take rufa da su take karfa shi take saman su sannan muna da structure nan daga kasa jiha karanan hukumomi har zuwa mazaba to sai ka rasa ta inda abubuwan suke tafiya shi kansa wancan tallafin ai waɗanda suka biya idan ka je za ka ga zahirin waɗanda suka yi noman ne amma misali sai ka ba wanda ba noman zai ba ko ɗan siyasa ne sai ya karba ya ji ya kashi dama ta ina kake neman a biya ai ba santas din da aka biya manoman ne waɗanda suka samu daga cikin mu su ne suka biya
to yanzu me zaka ce dangane da batun da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewar za a fuskanci karancin abinci a Najeriya
wallahi sai an tinkare ta kuma fiye da yanda ma ake tunani saboda dai akwai rashin kuɗin siyan abinci na farko mutane suna cikin garari ba ma wanda ba manomi ba sau hakan an yi noman zai zo da tsada idan gwamnati ce za ta shigo da abinci sai an mutu za ta shigo da shi ta ina za a shigo da shi ma kuma duk inda za ka je ka shigo da shi su ma da tsada suka yi noman ba za ka ce yanzu an ce ai lokacin wane shinkafa 700,000 ba ce yanzu ko kuɗin fito ɗinta da za ta zo ya fi 700,000 bayan da za a yi wannan wani tunani a ce ai lokacin shinkafa ai yanzu nawa aka sai taki gwamnati ba ta yi maganarsa ba yana muna siya 40,000 da wani abu wanda da muna siyansa 500,000 maganar tirakta motar noma ana yi da a 6,000 eka yanzu kana yi a 60,000 eka kai zancen cewar za akwai maganin feshin da muke siya a bara naira 800 ne yanzu naira 900 ne to 1,000 ya canja to yanzu ya lai a sai da kayan abinci kuma wani ya tunanin sauki sannan kuma gashi za a yi karancinsa kaga kenan sai yanda Allah ya yi so mu ba ma fatan tsadar mu fatan da muke Allah ya kawo yanayin da za mu yi abin nan ya yi ragaraga domin idan abinci ya yi sauki mu mun fi samun riba.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ra'ayin ƙwararru akan harkokin noma. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyar manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabiu Mudi da wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Jude Ladis Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Bayan shi ne ta damu sannan dai na arzikin mu shi ne uwa.